Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis, wanda ta yi daidai da 14 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Zahra Aminu Fagi da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
A yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House. Kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni 17 tsakanin ƙasashen India da China ya tsaya cak. Ministocin kuɗi daga rukunin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 sun yi alƙawarin ci gaba da manufofin haɓaka tattalin arziki.
Kanan labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji irin kiraye-kiraye da 'yan ƙungiyar neman kafa a ƙasar Biafra ke yi a kan safarar dabbobi daga arewacin Najeriya.
Domin muna ga suna wani kiri ne su ma mutane da suke harkar dabbobi na shanu kisan gilla.
Jami'an tsaro kuwa na ci gaba da tsarewa da tuhumar wani uba da ake zargi da hallaka diyar cikin shi Hallahira.
Yana zuwa Jimeta yana a caɓa, yace akwai wani mutumin da yace mishi ya kawo ido zai bashi kuɗi.
Rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu muka yi ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House, inda zai tattauna da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta. Fadar White House ta ce taron zai mayar da hankali wajen tattaunawa kan batutuwan da suka shafi demokradiyya, kare haƙƙin ɗan adam da tsaro, tare da bunƙasa tattalin arziki da kuma yadda za a magance matsalar sauyin yanayi. Shugaba Biden da Kenyatta za su kuma tattauna kan buƙatar ganin an tabbatar da gaskiya kan harkokin da suka shafi tsarin sarrafa kuɗaɗen cikin gida da kuma matakin ƙasa da ƙasa, kamar yadda fadar White House ta ce. Ana sa ran hakan zai hada da bayanai game da ababen da Kenyatta da danginsa suka mallaka a ƙasashen ƙetare. Gamayyar wasu 'yan jaridu na duniya da ke bincike cikin rahotannin bayanan da ta wallafa daga takardun nan na Pandora ta ce dangin Kenyatta sun mallaki kadarori da kuɗinsu ya kai dala miliyan 30 a ƙasashen ƙetare. Ko da yake babu wata shaida da ta nuna cewa iyalan na Kenyatta sun saci wasu kuɗaɗe daga baitul malin ƙasar ta Kenya. Kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni 17 tsakanin ƙasashen India da China ya tsaya cak. Ƙasashen biyu da ke hamayya da juna a nahiyar Asiya sun fada cikin wani sabon babi na musayar kalamai kan ziyarar da mataimakin shugaban India ya kai Arunachal Pradesh, jihar da ke gabashin India da China ke ikirarin nata ne. Masana tsaro sun ce musayar kalaman tana nuna yadda rikicin ya ƙazanta a tsakanin ƙasashen biyu, lamarin da yasa suka girki sojoji da dama akan iyakar tsaunukan Himalaya. bayan da Beijing ta nuna rashin amincewa da ziyarar mataimakin shugaban India Ban Ki-moon a ƙarshen makon nan a yankin Himalayan. India ta mayar da martani mai zafi inda ta kira Arunachal Pradesh wani bangare na India da ba za ta iya rabuwa da shi ba. A ranar Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar China, Zhou Lijian, ya faɗa a taron manema labarai cewa China tana matukar adawa da ziyarar shugaban na India, sannan ta yi kira ga hukumomin New Delhi da su daina ɗaukar matakan da za su kawo cikas da faɗaɗa batun kan iyaka. Ministocin kuɗi daga rukunin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 sun yi alƙawarin ci gaba da manufofin haɓaka tattalin arziki don tabbatar da murmurewa daga annobar COVID-19. A cikin yanayin da ake ciki mai tattare da haɗari, za mu ci gaba da murmurewa tare da gujewa duk wani matakin janye tallafi, a cewar sanarwar da aka fitar bayan taron na G20. Duk da cewa murmurewar duniya ta kasance mai ƙarfi, sanarwar ta kuma nuna cewa akwai rashin daidaito a tsakanin ƙasashen. A lokaci ɗaya kuma, jami'ai na sa ido sosai kan hauhawar farashin kayayyaki, in ji sanarwar. Wannan taro na ministocin kuɗi da gwamnonin bankuna ya gudana ne a daidai lokacin da masu hada-hadar kai kayayyaki kasuwa suke fadin tashin ganin sun samar da ababen da ake bukata, yayin da wasu matsalolin ke haifar da karancin muhimman kayayyakin, lamarin da yasa farashin su ke hauhawa.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan wata sanarwa da kungiyar rajin kafa a kasar Biafra ta IPOB ta fitar, da ke neman 'yan kabilar Igbo da su kauracewa cin naman dabbobi da aka yi fataucin su daga arewacin kasar, a inda su kuwa kungiyar Fulani makiyaya suna ganin aikuwa sambarka, inda suke ganin aikuwa da hakan zai samu za a ga wa zai shiga cikin halin haula'i. Wakilinmu a kudancin Najeriya, Alfonso Okoro Igwe, ya aiko muna da ƙarin bayani.
Kungiyoyin Fulani makiyaya na Miyetti Allah Kautal Hore da kuma Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria MACBAN sun mayar da martani kan hana cin naman shanu daga arewacin Najeriya a ƙasar Igbo, wanda kungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta ayyana, tare da cewa za a fara aiwatar da matakin a duk faɗin yankin kudu maso gabas a shekara mai gabatowa. Inji Injiniya Sale Alhassan, babban sakataren kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore.
To, na farko dai muna Allahwa dai da wannan ikirarin da karamtacciyar kungiyar Nyamurai da ake ce ma IPOB, wanda Nnamdi Kanu yake zagoranta. Muna Allahwa dai da wannan wa'adin da suka yanka, domin muna ga suna wani kuri ne su ma mutane da suke harkan dabbobi na shanu kisan gilla. To, yanzu haka duk makiyaya da ke nan kudu maso gabaji sun riga sun kore su, don suna harbe masu tanakai kuma suna ci mutuncinsu, suna kashe su. To, muna kira gwamnati kar ta ɗau wannan barazanan da sanyi, domin muna ɗauka tankara Nyamurai fa sun kai mu bango, ba mu so mu raba ma Nyamurai goro, don duk take-taken da suke suna so su kai mu bango ne, sun hana mu kiwo a garuruwansu, suna mana bita da kulli. Su kuma ga suna a duk tako sako a lungu-lungu na arewacin ƙasar nan, suna harkokinsu ba sangoma.
Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria a kudu maso gabas.
In har an ce nan ba za a ci naman saniya ba, to masu shanu ai sai su nemi wata hanya inda za su je su san za su dispose din shanunsu, saboda yanzu haka ai ƙasashe da ba suna neman ma naman saniya. Dole bane a sa mutumin da baya son abu kuma a ce dole yi.
To, ko me wasu 'yan kabilar Ibon ke cewa game da wannan maudu'in?
Ana kwoko ikwusi ta anu nama, kwanci kwa wasa wabi alibu. Nke nnu alibu mu kibo, akwadu mmadu ole na asu nke si ibu, nke isu aniwa.
Mr. Ostapuku kenan yana cewa, ana maganar hana mu cin naman shanu daga arewa. To, shin a nan ƙasar Ibo mutum nawa ne ke kiwon shanun Ibo da za su ishe mu? Banda wannan, idan aka daina shigo da abinci daga arewa, shin ya zami?
Anu nama have come to sell in our country Nigeria.
Naman shanu daga arewa ya riga zama jiki a ƙasar Ibo da ma Najeriya, kuma ana samun shi a ko'ina. An ce za mu daina cin naman shanu daga arewa mu koma cin na Ibo, amma ina na Ibon suke? Sun yi karanci sosai saboda ko mutum guda na iya saye su gaba daya, inji Efika Stanley, yayin da Augustine Oluku na cewa.
I don't see banning of any of the agricultural products, these livestock, as a vital contribution to this our economy.
Yace bana ganin hana cin kayayyakin noma da shanu daga arewa zai taimaka wa tattalin arzikinmu, saboda yanzu ana buƙatar kowa ne ya kawo nasa don farfado da tattalin arzikin ƙasa. To sai dai wani direba, Mr. Remigius Mora, ya sheda mun cewa daina cin shanu daga arewa ya riga tabbata, saboda komai lokaci ne, kuma wannan tunanin ya yi sosai. A ranar Litinin da ta wuce ne kungiyar IPOB mai rajin ɓallewa daga Najeriya ta ayyana hana cin naman shanu daga arewa, tare da cewa za a koma cin shanun Ibo, kama daga ranar 8 ga watan Afrilun baɗi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Aƙalla mutum hudu sun rasa rayukansu, sannan wasu 20 sun jakkata a ranar Alhamis, bayan da aka buɗe wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon, wacce ke adawa da alƙalin da ke binciken mummunar fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najim Mikati ya yi kiran da akai zuciya nesa, yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su tada husuma. Tun gabanin zanga-zangar, dakarun kasar ta Lebanon sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta ga duk wanda ya harba harsashin gaske. Babu dai tabbacin abin da ya sanadiyyar harbin wanda ya auku a ranar Alhamis. Masu goyon bayan mayakan sa kai na kungiyar Hezbollah da mukarrabanta sun yi dandazo a kusa da fadar ma'aikatar shari'ar kasar da ke Beirut don yin zanga-zangar adawa da alkali Tariq Bitar. Kungiyar na neman a sauke Bitar saboda tana zarginsa da saka siyasa a lamarin ta hanyar ware wasu jami'ai. A watan Agustan shekarar 2020, wata mummunar fashewa ta auku sanadiyyar wasu sinadaran ammonium nitrate da aka ajiye a babbar tashar jiragen ruwan kasar, lamarin da ya yi sanadiyyar mutuwar sama da mutane 200 ya kuma jikkata wasu dubbai. Fashewar har ila yau ta barnata gidaje da dama a unguwannin da ke makwabtaka da tashar jirgin ruwan. Jihar Victoria ta bada rahoton sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 su 2,297, adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar da wata jiha ko yanki ya gani a ƙasar ta Australia tun bayan ɓarkewar annobar. Amma yayin da masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa, hukumomi suna fatan nan ba da jimawa ba za a ɗage matakan ƙulle a birnin Melbourne a cikin kwanaki idan adadin wanda suka yi allurar rigakafin ya kai kashi 70. Hukumomin lafiya a Victoria ba sa tunanin adadin sun kai kololuwa, amma sun ce yawan allurar rigakafin yana karuwa cikin sauri, kuma suna kan hanya don nan ba da jimawa ba za su ɗage umarnin zaman gida a babban birnin na Melbourne. Kusan kashi 69 na al'ummar kasar ta Australia sun yi allurar rigakafin biyu. Ministan lafiya na tarayya Greg Hunt ya ce mai yiwuwa nan ba da jimawa ba za a amince da maganin Pfizer ga yaran Australia masu shekaru 5-11.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba, inda su kuwa jami'an tsaro a jihar Adamawa suna ci gaba da gudanar da bincike na wani mutum da ake zargi da hallaka diyar cikinsa mai shekaru 14 da haihuwa a duniya har lahira. wanda wasu rahotanni ke bayyana da cewar yayi hakan ne don neman kuɗi. Irin wannan danyen aikin daina kasancewa a cikin al'umma da kuma dalilai mabambanta da kan sa mutane aikata irin wannan ta'asar. Daga karamar hukumar Maye Belwa ta jihar Adamawa, abokin aikin Musa Lissu Muhammad Garba ya aiko muna da cikakken rahoto.
Da yawa ‘yar saki sangilla a karamar hukumar Maye Belwa da ke jihar Adamawan, wadda kuwa yarinya ‘yar kimanin shekaru 14 ta mutu murusar lahira sakamakon kisan gillar da mahaifin nata ya mata. Hakan ta sanya rundunar ‘yan sandan jihar Adamawa suka janko shi suka kawo shi fadar jihar domin zuba ko bincike. Ita dai wannan yarinya tana zaune ne a gaban Yadikwanta sakamakon mahaifin nata sun rabu da mahaifiyarta. Na koyi wa Yadikwan nasu tambaya kan cewar ko yaya mijin nata ya fita da wannan ‘yar nasa ya je ya mata kisan gillar. Ta koshe da mun cewar
da yamma ne suka fita misalin ƙarfe 5 ne suka fita kuma kan zai je sai kifi ta kawo gida ne suka fita kuma bai dawo ba ita ma baka dawo ba har gari ya waye da safe dawo. Dai da kuma daga ya shiga sai na tambaya na ina maulida nace ne ka ban sani ba ba kai ka fita da fari ya zai ka dauka tambaya na maulida sai ce to ai ya bata kifi ta kawo shi kam ya sauke ta hanya ta isa gida bata isa ba nace eh bata isa ba.
Ita ma mahaifiyar mamaciyar wadda ta zo domin gane mai idanta ta sheda mana cewar mahaifin wannan yarinya zai yi ma fiye da haka domin kuwa ya dan kwana biyu yana fadin cewa zai kashe yar ta sa. Na koyi mata tambaya kan cewar ko yaya ma aka yi ta gane cewar wannan gawan yar ta ce
to ina gani kuma ni da kafanta ma na gane naga kafanta da hannunta da warwaron da ta sa da zoben da ta sa duk nata ne to da shi na gane ita ne wando ta sa da riga t-shirt mai dogon hannu da hijabi babba har kasa. Ni gaskiya na san zai aikata don yana yawan ambato zai kashe ta yana zuwa jimeta yana a caba yace akwai wani mutumin da yace mishi ya kawo ido zai bashi kudi.
Wani matashi dake zaune a karamar hukumar ta Maye Belwa wanda kuwa yana daya daga cikin wadanda suka taimaka gurin zakulo inda aka binne wannan yarinyar ya koshe da mana yadda ma suka samu gawo wannan yarinyar.
An samu yarinya a jeji wajen can wajen hosere wani amma mun samu dai gawon ya diddige wanda muka samu muka dauki hotunan ta akwai warwaro a hannunta da kuma zobe bisa ga dukkan alamu da aka nuna jatuman da ce wannan abun ya tabbatar mata da cewa wannan diyar ta ce da kuma kafanta da daga kobrin kafanta da kuma yatsun kafanta don shi naman bai cinye ba amma kirjinta nan hakarkarinta waye ba komai dai.
To ko al'amarin ya jawo hankalin rundunar ‘yan sanda tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar ‘yan sandan DSP Suleiman Yaya Goroje.
Ya janyo hankalin ‘yan sanda sannan kwamishinan ‘yan sanda na jihar Adama ya ba da umarni na kama shi ya gudanar da bincike yanzu haka dai yana nan a hannun jami'an tsaro a sashi na gudanar da bincike a fadan jiha yana nan yana ba mu bayanai. To alahi halin kuma dazun nan dai a bincike ya nuna lalle an samu gawan ita wanda ake nema a wani ƙauye sannan kuma rundunar mu yanzu sun shirya tsab domin su je su ga sun yi hadaka da likitoci a samu menene musabbabin kisan da aka yi ma ita wannan yarinya.
Shi dai wannan mahaifin da ake zargin cewa ya kashe ‘yar tasa ya ko binne ta a wani daji da ke wani ƙauye a karamar hukumar Maye Belwa. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo mana mafita akan waɗannan matsalolin baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a Turanci. Acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a Hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia
a turanci.
Acute leukemia wani gungu ne na wasu cututtuka na sankar jini, wato cancer jini. Abinda yasa ake kiran sa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada inda masu saurare da su. Amma dai su acute leukemia suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace cancer kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana daukar ta ba sai amma dai akwai ta da cikin a cikin jama'a da yawa.
Me ke haddasa wannan cutar?
Kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai wadanda aka ga cewa sun fi kamuwa da ita. Misali wanda suke da cutar Down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewa su kan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewa wala'alla suna da alaka da leukemia din. Akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bomb din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren. Kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su. Amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini?
Musamman a yara kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran nan haka dan zazzabi ciwon jiki kasala da sauransu sai ya kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu sai ka ga mutum yana magana cewa ciwo ya matsa masa idan aka je asibiti ana daukar jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia din.
Kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam?
To ba wai kwayar cuta bace wani bangare ne na kwayar jikin mutum sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata saboda haka da wahala a ce ga ran da abin ya fara dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana ko karancin jini ko ciwon gabobin nan wani lokaci ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi ko kuma kasala da zazzabi haka ko jini ta fata haka kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar waɗannan su ne alamun da ke fara gani wanda idan an je asibiti da an dau jini an gwada sai a ga alamun ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia in an gwada jini kuma sai a ga alamun a cikin jinin.
To likita musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a karkashin fata akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum yayi burda haka yayi ja shi menene?
To borin jini bashi da alaka da wannan. Masu borin jini wani abu ne da jikin su baya so wanda da kuma jikin su ya hadu da shi za su wannan kuma shi da yazo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa bashi da alaka da leukemia din.
Su suka fi barazanar kama daji na jini
yawanci yara musamman daga shekara sama da daya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma amma akan iya samun ta har a manya amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia din.
Likita shin cutar tana da rigakafi?
Gaskiya babu rigakafinta saboda ba kamar kwayoyin cuta bane misali da aka tabbatar. Akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus akan yi irin wannan allurar rigakafin amma leukemia sunan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan.
A bayananka a farko kai bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum?
Na ɗaya dai tana kisa kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki suna iya lalata kowane bangare na jiki suna iya shiga kwakwalwa misali yayi danganta ga wace iri ce sannan kuma suna kashe kwayoyin jini akwai kwayoyin jini da ake cewa platelet wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba akan samu wani lokaci su zama sun yi kasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya kasance jinin ya ki tsayawa jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne ko a ciki ko cikin kwakwalwa wanda zai iya zama sanadiyar ajali.
Ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita?
To akwai magunguna ya danganta ga wace iri ce misali akwai wanda ake cewa acute lymphoblastic leukemia misali akwai waɗanda ake yin canjin bargo a asibiti ne manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki. Za a ba mutum magani sai an tabbatar cewa duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu, sai kuma a kashe bargo, sai kuma a samu wani bargo, sai a yi a sawa mutum wato abin da ake cewa bone marrow transplant. To irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta, amma idan ba haka ba matukar bargo yana sana'antu waɗannan kwayoyin jini kuma suna da kwayar cutar, to kin ga kenan ba za a ce an samu waraka ba, sai dai a ce an samu a likitanci abin da ake cewa remission. In an ba da magani su koma yadda jinin ba za sun zama ƙasa da kashi 5 cikin 100 na kwayoyin jinin nan, akan sa mutane kan magani, sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su. Amma waɗanda ake iya yi wa bone marrow din to su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka.
Yaya ake jinyar mai fama da cutar?
To jinya ce mai wahala gaske, kuma wanda ake kashe kuɗi matuƙa gaskiya, saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewa idan kwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini, za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma, sannan kamar kwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba din nan platelet za ki ga suna da tsada gaske, to jinya su tana da wahala. To saboda yanayin cutar ta shafi kwayoyin jini da sauransu garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa, yadda ƴan ƙananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo matsala sosai. Misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu ƙanda ko ya samu chicken pox da sauransu, dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalin su, saboda haka garkuwar jikin su tana yin ƙasa matuka, saboda haka illolin da yawa.
Yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a Najeriya?
A Najeriya ko da yake muna da matsala ta samun alƙaluma, saboda mutane da dama sukan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba, ko saboda ba sa zuwa asibiti, ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da ƙarfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka, saboda haka akan samu wannan matsalolin. Amma dai kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a register su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli.
To likita, wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka?
To shawara farko shine idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu, ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada. Saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar yaje musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi, aka ga ba a samu nasara ba, to da buƙatar a je asibitin da ya danfi wannan, saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba, in kuma matsala ce babba akalla a yi maganin ta kafin ta azzara.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakunci shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House, inda zai tattauna da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta. Fadar White House ta ce taron zai mayar da hankali wajen tattaunawa kan batutuwan da suka shafi demokradiyya, kare haƙƙin ɗan adam da tsaro, tare da bunƙasa tattalin arziki da kuma yadda za a magance matsalar sauyin yanayi. Kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni 17 tsakanin ƙasashen Indiya da China ya tsaya cak, ƙasashen biyu da ke hamayya da juna a nahiyar Asiya sun fada cikin wani sabon babi na musayar kalamai kan ziyarar da mataimakin shugaban Indiya ya kai Arunachal Pradesh, jihar da ke gabashin Indiya da China ke ikirarin nata ne.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Zahra Aminu Fage, da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace. Salam.